Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Babaya ko Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu daga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ba zai juya wa Saudi Arabia baya ba duk da cewa ita ke da alhakin kashe dan jaridar tadan mai zama na Amurka Jamal Khashoggi. Jama'a Afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wani taron Maulidi a birnin Kabul. Ma'aikatan sojin Amurka kuma ta ce ta kai farmaki ta sama guda 2 a yankin tsakiyar Somalia a ranar Litinin kuma ta kashe mayakan Al-Shabab 37.
To Allah kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta kafa dokan hayawar dare a wasu unguwanni.
Gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne saboda sabanin da aka samu ganin wayansu matasa a yayin wani biki aka samu rashin fahimta ya kai ga rasa rayukan mutane.
A jiya Talata ne aka yi bikin kaddamar da littafin da tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ya rubuta.
Abinda wannan taro ya nuna cewa shi ne ya kamata mu yi koyi da hali irin na su Jonathan, hali na mutanen da suke tsoron Allah duk abin da za su yi, mutane suke bin ka'ida da dokokin kasa.
Haka kuma za a ji cewa yau take ranar talabijin ta duniya, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin duba wato tasirin talabijin ga al'umma. Bayan nan za mu kawo muku rahotannin Madina Dauda za ta shigo mana da shirin demokaradiyya a yau, amma da farko ga cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Babaya ko Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ba zai juya wa Saudi Arabia baya ba duk da cewa ita ce ke da alhakin kisar dan jaridar tadan mai zama na Amurka Jamal Khashoggi, kuma ya ce juya mata baya wani babban kuskure ne. Kafin zuwa hutun ranar cika-ciki a nan Amurka, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki ya fi duk wani batun yancin bil'adama muhimmanci. Da aka yi masa tambaya akan rahoton hukumar tattara bayanan sirri ta CIA wanda ke cewar akwai yiwuwa ya riba Muhammad bin Salman, ya san da batun kisa ko kuma shine bada umurnin aikata kisar Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul. Trump ya ce tana yiwuwa haka ne, kuma tana yiwuwa ba hakan ba ne. Kuma akan batun sakamakon rahoton CIA, Trump ya ce ba su da wani tabbaci akan batun. Bayan kisan, Yalima mai jiran gado ya yi watsi da batun cewa ƙasarsa ba ta baiwa hukumomin Turkiya haɗin gwiwa wurin shawo kan kisar Khashoggin.
وسوف نثبت للعالم بان الحكومتين متعاونه لمعاقبه اي مجرم واي مذنب
شي ريما yace zamu yi aiki mu nuna wa duniya cewa gwamnatocin kasashen biyu suna aiki tare domin hukunta masu laifi da waɗanda suka shirye wannan kisan, ya kuma ce a ƙarshe za a tabbatar da adalci. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta yi na'am da ɗan ƙasar Koriya ta Kudu da ake kira Kim Jong-un ya jagoranci rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol. Muna kira ga ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu alaƙa da rundunar 'yan sandan Interpol da ma waɗanda suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa su zaɓi shugaba mai mutunci da aminci da ya cancanci wannan hukumar tabbatar da bin doka da oda a duniya, inji Mike Pompeo yana faɗa a jiya Talata. Kim da shi ne shugaban hukumar mai riƙo, inda kuma mambobin Interpol za su yi zaɓe na sabon shugaba a ƙarshen taron shekara da suke yi a yau Laraba a Dubai. Rahotanni sun ce dai mataimakin rundunar 'yan sandan na ƙasa da ƙasa kuma ɗan ƙasar Rasha da ake kira Alexander Prokopchuk shi ne ke kan gaba wurin neman shugabancin rundunar Interpol ɗin. Wasu masu sukan lamirin Rasha sun ce Prokopchuk, wato idan aka bashi wannan shugabancin na 'yan sandan ƙasa da ƙasa, zai sa siyasa a ciki. Jami'an Afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wani taron maluma addini a babban birnin kasar Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gida Najib Danish ya fada cewa maharin ya tada bam din ne dake cikin rigan dake jikinsa, inda jama'a suka taro ana maulidin manzon Allah a wani zaurin taro da ake bikin aure. Wani jami'in ma'aikatan kiwon lafiya Wahidullah Majro ya fada wa murya Amurka cewa an kawo akalla mutane 24 a asibiti a cikin mawuyacin hali. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah ware da wannan mummunan harin. Ya ayyana yau Laraba ranar makokin kasa, yana mai cewa za a sauke tutocin kasar a fadin Afghanistan da ma ofishin jakadancin kasan a kasashen duniya. Ita ma kungiyar Taliban ta yi Allah ware da wannan harin kunar bakin wake da aka kai wa taron addini, kuma kungiyar ta mayakan sa kan ta ce ba ta da hannu a cikin wannan harin. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar sojin Amurka ta ce ta kai farmaki ta sama guda biyu a yankin tsakiyar Somalia a ranar Litini, kuma ta kashe mayakan Al-Shabab 37. Wata sanarwar da rundunar haɗin gwiwar Amurka a Afirka ta fitar a jiya Talata na cewa farmakin farkon ya kashe 'yan ta'addan 27. Rundunar haɗin gwiwar da ta kwatanta wannan harin a matsayin wanda aka shirya kana aka aiwatar. Rundunar ta ce farmaki na biyu ya kashe wasu mayakan Al-Shabab guda 10. Sanarwar ta ce harin ba kai wato da aka kai bai kashe ko kuma jikata wani farin hula ba. Wasu mutane yankin sun shaidawa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an kai waɗannan hare-haren ne a yankin da ake kira da Dab Shield, mai nisan kilomita 60 daga garin Hardare a arewacin yankin Modog. Mutanen garin da sun ce harin da ya kai aga kan ya auna motocin Al-Shabab ne da mayakan sa kan. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya kai ziyara a kasar Yamal, inda yaki ya daidaita a yau Laraba domin shirya tattaunawar zaman lafiya biyo bayan wani sabon rikici da ya tashi a birnin Hodeida matashin jirgin ruwa. An shirya ganawar Griffith da jami'an Houthi mai samun goyon bayan Iran a Yamal, a babban birnin kasar Sana'a, a wani yunkuri na hada su da gwamnatin kasar mai samun goyon bayan Saudi Arabia domin fara tattaunawa a kasar Sweden kafin karshen shekara. Bangarorin biyu dai sun bayyana aniyarsu a cikin wannan lokaci na baiwa kokarin da Griffith ke yi haɗin kai, amma kuma tashin hankalin bayan an samu kwanciyar hankalin ya sa ana shakku cewa tattaunawar za ta iya fuskantar matsala.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla, taskar rahotannin namu na yau za ta fara ne daga jihar Bauchi, inda gwamnatin jihar ta kafa dokar hana fita daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe a wasu unguwanni. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Abdulwahab Muhammad da cikakken bayani.
Wannan da dokar hana zirga-zirga daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe ta shafa su ne yalwan tsakani, Lushi, unguwar Kusu, unguwar Ngas da kuma unguwar Kagadama. Malam Ali M. Ali shi ne mai taimakawa gwamnan jihar Bauchi a fannin yada labarai da tsare-tsare. Ya yi mini ƙarin haske kan batun dokar hana fitar daren.
Gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne saboda saɓanin da aka samu a tsakanin wayansu matasa da ya kasance a yayin wani biki, kuma sai bikin ya dawo aka samu rashin fahimta ya kai ga rasa rayukan mutane uku da kuma barna ta gidaje guda biyu. Sai so gwamnati ta ga abin da za a yi don a tsagaita ka abin ya ta faɗaɗa shi ne a kafa dokar yawon dare na ɗan zuwa wani lokaci kuma sai an ga yadda hali.
To yanzu wannan hali da kenan ya gwada cewar babu kwanciyar hankali ne ko kuma dai yaya da ya kai ga kafa wannan dokan hana fita daga wannan karfe 7 zuwa 6 na safiya?
Ba za ka ce babu kwanciyar kwanciyar hankali bane, dan alal hakika wurare da damawa ba su san an sa wani hatsaniyar ba a cikin birnin Bautan. To amma dole ne kai wata tafka hanci saboda ita rigima wani lokacin ko sabani an san kasurin tashin ta ba lalle bane a san kuma lokacin da za a shawo kanta. To kaji dalilin da ya sa muka ce bari a yi wa tafkar hanci ka adada fadada abin. To muna ganin haka din ne zai kawo wanzuwar zaman lafiya a adada samun fahimtar juna.
Kenan gwamna ya kai ziyara wannan wuri?
Yana shigowa daga tafiya bai zame ko ina ba daga filin jirgin sama wanda aka taryo shi sai kai tsaye ta wajen.
Yanzu 'yan sanda ne za a tura wannan unguwa domin su tabbatar da cewa ana bin dokan da ita gwamnatin jiha ta bayar?
Wannan aiki ne da man sai na jami'an tsaro wanda suke da kwarewa yin haka din, wanda kuma tsarin mulki ya ba su damar yin haka din da aka samu hatsaniya kuma aka kai ga sa doka da yawan dare. To sa idanu su tabbatar cewa jama'a sun kiyaye wannan dokar.
Kana jin wannan dokar zai dau dogon lokaci ne ko kuma dai na dan gajeren lokaci ne?
To ba ma fatar cewa dokar za ta dauki wani lokaci mai tsayi. Wanda nake gaya ma tafka a kai wa hanci.
Malam Ali M. Ali mai taimakawa gwamnan jihar Bauchi a fannin yada labarai da tsare-tsare kenan da bayani dangane da dokar hana fitan dare da aka kafa a wasu unguwanni a Bauchi. Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. Tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya jagoranci kaddamar da littafin da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya rubuta. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Tsohon shugaban kasar Ghana kenan John Dramani Mahama yayin da yake jawabi wajen kaddamar da littafin da tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya rubuta. Dangane da mika mulki salin alin da ya yi bayan ya sha kayi a hannun shugaba Muhammadu Buhari. Mr. Muhammad ya ce Goodluck Jonathan mutumin kirki ne da ya yi abin kirki lokacin da ya dace. Yana horon 'yan siyasar Najeriya musamman shugabanni da su yi koyi da irin wannan kyakkyawan hali musamman ganin yanzu ana tunkarar babban zaɓe na ƙasa. Da yake jawabinsa tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ya nuna takaicinsa ne bisa yadda harkar yanayin zaɓe a Najeriya ke ɗaukar wani sabon salo. Batun sayan ƙuri'u na neman zamewa alaƙaƙai a siyasar Najeriya. A wasu ƙasashe in za a yi zaɓe magana ce ta bayyana wa jama'a manufofi, amma a Najeriya batu ne na abin hasafi. Bikin dai ya taro manyan baƙi daga ciki da wajen Najeriya, al'amarin da Sanata Ibrahim Nasir Mantu ke cewar hakan ko kadan bai zo da mamaki ba.
Abinda wannan taro ya nuna cewa shi ne ya kamata mu yi koyi da hali irin na su Jonathan, hali na mutanen da suke tsoron Allah duk abin da za su yi, mutanen suke bin ka'ida da dokokin kasa.
To shin kowa ne ne Goodluck Jonathan? Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi tsohon minista ne a gwamnatin Goodluck.
Wato mutum ne wanda bai da kabilanci, bai da kyaman dan adam, kuma wanda yake son Najeriya fiye da yadda ake tsammani. Mutum amma zuciyarsa kullum yana tunani ne irin na su Sardauna, irin na su Tafawa Balewa, musamman ma akan arewa wanda yake so ya ga cewa to Boko Haram dai ba shi ya fara ba. Boko Haram ya fara tuntuni, kuma yanzu ma wanda suke kai amfani da sunan Boko Haram suka cire shi a ofis ba abin da suka yi, kullum ana kashe mutane.
Ga tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Gali Umar na Abba yana mai cewa
dukan abin da shugaba Jonathan yayi babu abin da ya taimaki Najeriya irin yadda da ya cewa ya fadi zaɓe, kuma ya kira wanda ya ci ya masa murna ya kawo Najeriya zaman lafiya. Ka abin tunawa ne ga masu hankali, amma wanda ba su da hankali ba za su tuna ba. Kamata gwamnatin Najeriya ta lura ta kuma godewa abin, amma har yanzu ba a yaba masa ba.
Hassan Mai na kaina daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Mai na kaina.
To kamar yadda aka ji a farkon shirin yau take rana talabijin ta duniya wadda take rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin nazarin irin tasirin talabijin a rayuwar jama'a. Alphonsus Okruge na dauke da wannan rahoton.
Yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe rana ta yau 21 ga watan Nuwamba a matsayin ranar duba tasirin talabijin wajen inganta rayuwar jama'a, ra'ayoyi da dama sun bayyana kan alfanun talabijin da illarsa ga harkokin yau da kullum. Dr. Kabiru Danladi Lawanti wani mazani ne akan harkokin sadarwa kuma ya yi tsokaci game da muhimmancin talabijin.
Shi talabijin yana da muhimmanci guda biyu. Na farko za ka iya jin abin da ake faɗi kuma za ka ga mutumin da ke magana. Da lokacin da ake da jarida da kuma rediyo, a jarida za ka tara sai wanda ke da ilimi ne zai iya karanta jarida. Shi rediyo kuma saurare ne kawai, ba ka iya sanin a rainon ce wane baki ne sai dai kawai ka yi kirta ce ka ce a wane baki ne. Abu na biyu kuma akwai da ake kira educational broadcasting, wanda yawanci makaranti ma ana koyar musamman ɓangaren da suke koyar da Mascom, wato talabijin wajen ainihin shugaban ilimi. Tun daga kafuwar shi a shekaru 1935 zuwa yau an ilimantar da mutane da yawa a kasashe masu tasowa a rubutu da karatu da kuma ainihin irin abubuwan nan na agricultural extension, wato koya wa mutane hanyoyin noma ta talabijin. Akwai abubuwa da yawa wanda yake da kirkiro talabijin ya kawo cigaban al'umma gaba daya. Lokacin da aka kawo talabijin Najeriya kuma a shekarun 1959 an fara ne da wannan abu na educational broadcasting. Sannan yawanci an yi amfani da shi ne wajen ainihin yaɗa manufofi na gwamnati.
Shin alfanun talabijin da illarsa wanne ne ya fi? Tambayar da na yi wa wasu kenan.
Uru talabijin ta a roma hanyar. Uru yawo ne yanzu rikon zaraba na hanyar ne mai lalata batun.
Mr. Onyebo yake ike kenan na cewa amfanin talabijin ya fi illarsa saboda kana iya ka ga duk abin da ke faruwa a nahiyar Turai daga nan Najeriya. Amma in babu talabijin bai yiwu ka ga abin da ke gudana a wasu wurare.
Sunana Adamu Musa, mazanni Imo. Ra'ayina ga talabijin illolin ya fi amfanin yawa. Yadda matasa suka koma kallon fina-finai na batsa, hakan ya sa tarbiyyarmu ya taɓarɓare musamman ga yara masu tasowa. Yanzu ba za su zanna su kalli irin fina-finan da zai amfani mutane ba kamar irin labaru da wa'azi da dai sauransu wanda dai za mu samu amfani gare shi. Ta kallon fina-finai na batsa, gaskiya hakan shi ya sa na ce illolin sun fi amfani yawa ga mu matasa.
Ni ne Sanusi Usman, wanda aka fi sani da Sanusi Mubi. Anawa basira da tunani fa'idansa ya fi yawa, domin akalla mutane dewa wanda suke amfanuwa da shi ta hanyoyi dewa wanda rayuwansu in ba don talabijin din ba, ba za su gane su al'umma ba ne. Saboda kasancewan haka ya sa wasu mutane kamar mazauna karkara albarkacin talabijin din suke sani su mutane ne.
A ranar 21 ga watan Nuwamba a shekarar 1996 ne Majalisar Dinkin Duniya ta shirya muhawara ta farko ta duniya kan talabijin, inda sanannun 'yan jarida suka hallara a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya domin su tattauna game da muhimmancin talabijin, su kuma duba yadda za su inganta haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To madalla gaida Alphonse Okurugwe, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 1:18 na dare. Yanzu dai gashirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkamu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. Yau shirin zai tattaki zuwa kasar Kamaru, inda zamu duba yadda zaben kasar ya gudana, har dai aka rantsar da shugaba Paul Biya. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya shirya.
Babban kotun tsarin mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru ko konsulan a dunkule ta rantsar da shugaba Biya a matsayin sa na wanda ya lashe zaben shugaban kasar wanda aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba 2018, wanda shugaban kasar ya lashe da kaso 71.28 bayan ya doke yan takarkari guda 8 a fadin kasar. Paul Biya karo na 7 kenan da yake lashe zaben shugaban kasar, wanda a halin yanzu shekaru 36 ya kwashe kenan a kan kujerar wannan mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru kana yanzu kuma zai sake mulkar kasar har tsawon wadansu shekaru bakwai masu zuwa amma dan jam'iyyar adawa na SDF a bangaren masu amfani da harshen Ingilishin kasar Alhaji Mutari ya ce su kan basu dadin yanda aka rantsar da shugaban kasar ba domin ba su samu gudanar da zabe a bangaren su ba
abin da zaka gane shine shugaban kasa zaben nan dai an yi shi amma ta fasin English nan haka ba ai zabe ba saboda haka mu wanda muke nan ta gefe English nan ba ma dadin cewa ana rantsar da mutum wanda ba mu tsaya mun yi zabe ba da an gyara mana kasa ana zaman lafiya mun samu mun yi zabe to anan ne zamu ce muna murna cewa an rantsar da sabon shugaban kasa wanda mu duka muka zabe su to amma tunda doka ya ce shi ne shugaban kasa kuma shi ne zai gurbi kasa kaka a dole ne muna nan dai aka sanya haka hakikanin gaskiya demokradiyya kan radar da rage a Kamaru domin ka duba ko kundin zabe na kasa ba daidai yake ba majalisa ma masu rantsar da shugaban kasan yadda aka yi shi ba daidai aka yi shi ba duk dai tsarin da hukuma ma wanda take lura da la'akari ma da abin zaben gabatin su kaya shugaban kasa ne mai rada su haka duk wannan abubuwa ne wanda yake nuna karfin demokradiyya shi kuma shi na dinga musanya shugaban kasa ko ne shugaban kasa ya samu dan lokaci da zai mulki ya sauka amma samu mulki din din yake ya zamu ci akwai demokradiyya a kasa ai wannan ya zama kamar wani masarauta ke
sai kuma Abdullahi Bili dan jam'iyyar adawa ta Univer shi ma yace akwai sauran lale a demokradiyyar kasar ta Jamhuriyar Kamaru
kun san dai tun da farko mu dai muna yan amayyan da muke mun nuna cewa abin da ya faru a zaben nan ba yi shi a daidai ba har yanzu dai akan maganar mu muke bukatar mu yanzu akan duk wayansu shirye-shiryen da aka yi tun da na kasa ne muna kalle-kalle amma da za a dawo a kuma irge-irgen da ya zama na duk a lokacin zabe shi namu mai gidan din ya ce a dawo a yi zabe kuma duk yan adawa sun dawo sun bakin su daya akan a kuma irga yanzu an iya za a iya yi wannan irgan din to she a fito da aini ga wanda ya ci wannan zaben din akwai babban matsala wannan matsalan din kowa da kowa ya san wannan matsalan da yake shi mai kasan namu ya gaji sosai ya samu shekaru da yawa to muna bukatar mai kasan da zai iya ya ringa yawo a cikin kasan tashashin north ko kuma tashashin east ko kuma tashashin northwest lalle ya gaji da zai iya wannan irin aikin din ba to shi sa muke bukata dama a samu sanji
ta bangaren jam'iyya masu tafiyar da mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru kuma RDPC wani matashi Alhaji Ahmadu Jibo ya ce su kan murna suke
malawal ba abin da zan ce shede muna farin ciki yau Allah ya kawo mu karshen wannan tungullan zabe na mai kasa yau mai kasa ya je rantsuwa a cikin kasa a gaban dipitoci a gaban su manyan kasa to ba abin da zamu ce shede mun ji maganganun da mai kasa ya kawo a wannan wajin mai kasa ya ce wannan shekaru bakwai da za su zo shekaru ne da Kamaru za ta daukaka kuma shekaru ne da za a yi zaman lafiyan Kamaru kuma shekaru ne da za a zamanto da wato decentralization wato kenan za a ba makaramomi hukumomi karfi na tafiyar da al'amarruka to muna zato dai cewa dai wannan shekara bakwai nan mai kasa yanda ya dauki alkawari a gaban duka al'umman kasar Kamaru rantsuwa zai tafiyar da kasan nan a cikin hanya madaidaiciya to abinda muke hangowa kenan kuma muna zaton cewa matasa za su shigo wannan gwamnati da ikon Allah akwai matasa guda biyu da su ma suka zo suka fito takara
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja na tambaye tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan Alhaji Suleiman Dahiru ko ya yake kallon salon siyasar nahiyar Afirka baki daya da abin da yace
na farko maganan zabe da aka yi a Kamaru wanda shugaba da yake ci yanzu Paul Biya aka ce shi ya sake ci amma kamun ma a fadi wane ne ya ci zabe wani daga opposition leader yake wa shine wanda kuma bai kyautu ba in aka yi zabe a bar hukumar da suka zabe su fadi waye ci siyasan mu a Afirka yana daure mun kai dalilin da yasa yake daure mun kai shine in mutane suka samu mulki sun dauka banda su ba wani kuma sun fi kowa ilmi sun fi kowa kwazo sun fi kowa sanin abinda ya kamata a yi wa kasa wanda kuma ni ina gani kuskure ne democracy yanda muka sani ni a jami'a abinda na koya kimiyyar siyasa abinda nake gani yake faruwa a Afirka ba abinda na koya bane Paul Biya yana shekara 85. Ya yi mulki fiye da shekara 30.
36.
36. Don Allah, don Annabi, ko da abun gado ne da ya kamata ya haƙuri. Amma ya ƙi ya sauka kuma ya samu mutane saboda alfarma da suke samu a mulkin shi ba su so ya sauka. Zai ci gaba kamar yadda Yoweri Museveni a Uganda ba ya ƙi ya sauka. Yanda shi da aka yi da ƙyar Eduardo dos Santos na Angola ya sauka. Muka zo nan a shiyinmu na ECOWAS. Allah ya gyara shugaba Buhari da wasu mutane aka haɗa kai aka ga bayan yaya Jami, inda ba don haka ba da shi ma ya ci gaba. Mun gani a Niger yanda Tanja Mamadu ya so ya yi tazarce, aka zo aka yi mishi juyin mulki. Wannan abubuwan da na faɗa da nuna wannan demokratiyya da muke yi bi a Afirka ba muna bin shi yanda ya kamata ba. In akwai wurare da ake bi yanda ya kamata, waɗannan wurare kalilan ne. Sai dai ka ɗauki ƙasashe kamar Najeriya, ka ɗauki Botswana, ka ɗauki Ghana, waɗannan da sassa Afirka wannan za a ce in ka ƙare mulkin ka na shekara 8 za ka sauka wani ya hau. Amma in ba wannan abun ya zama duka a kowace ƙasa Afirka ba, za mu ci gaba da samun rikici. Rikicin nan zai zama na siyasa, na maganar tattalin arziki da wasu abubuwa.
Idan ka duba za ka ga shugaban ƙasan Kamaru Paul Biya shekarun shi na haihuwa 85. Manyan 'yan takara a jam'iyyu biyu na Najeriya da ke neman ci gaba da mulkin Najeriya dukansu suna sama da shekaru 70. Me yasa kake ganin dattawa ke makalewa a jikin mulki ne a wannan nahiya tamu ta Afirka?
Akwai abubuwa da yawa. Na ɗaya, ba su yi abin kirki ba. Suna gani watakilan suka ci gaba za su yi gyara na abubuwan da suka ɓata. Na biyu, suna tsoron me zai faru in suka sauka. Za a kama su a kai su kotu a yi musu shari'a a ɗaure su. Don ba wani wanda ya yi mulki ya ji daɗin mulki yake so ya je kurkuku.
Yadda za mu jalin zamun shirin kenan a yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shiri. A madadin wakilin sashen Hausa a ƙasar Kamaru Muhammad Awal Garba da babban baƙonmu Jakada Suleiman Ɗahiru, ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Madina Dauda, kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba ya damu da takaitattun labarin duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa ba zai juya wa Saudi Arabia baya ba duk da cewa ita ce ke da alhakin kisar ɗan jaridarta mai zama a nan Amurka, kuma ya ce juya baya da za a yi ma Saudiya tamkar wani babban kuskure ne. Kafin ya ji hutun ranar cika-ciki a nan Amurka, Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa batun tsaron ƙasa da tattalin arziki su ne suka fi muhimmanci akan duk wani batun 'yancin bil'adama. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta yi na'am da ɗan ƙasar Koriya ta Kudu Kim Jong-un, wanda zai jagoranci rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta wato Interpol. Muna kira ga ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu alaƙa da rundunar ta 'yan sandan Interpol da ma wasu da suke da ko kuma suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa su zaɓi shugaba mai mutunci wanda ya cancanci ya riƙe wannan hukuma da ke tabbatar da bin doka da oda a duniya, inji Mike Pompeo a yana faɗa a jiya Talata. Jami'an Afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 50 tare da jikata wasu 83 a wani harin kunar bakin wake da aka kai wa wani taron maulidi da aka yi a babban birnin ƙasar Kabul.
To ma adalla a gaishe ka. Masu raro an muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada manta za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Craig Barnes. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haduwa an anjima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.